Manunia. Dalam dai tsananin samun tsaro a Najeriya ya sa wasu wadanda da idan ana maganar jam'iyyar APC a Najeriya da su ake ta faman kauɗi sun fara bayyana bayanin bara'a da irin abubuwan da ke faruwa a cikin jam'iyyar har ma ɗaya daga cikin su na ga wa duniya cewa wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha bamban da wanda akan shi ne suka dinga zumuɗi.
Wani umarni Buhari ya ba da sojoji aka dauka. Ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane mu
ita kuwa kungiyar da tawan arewacin Najeriya cewa take ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin kawai tunda ana ta fama da matsalolin tsaro amma shi yana ta faman gangadi.
Gudunmuwa ce za mu bayar, babu kuma gudunmuwar da za ka ba mutum. Ka dora mishi kaya, zai yi maka banna, shi zai yi maka shi banna, ka ce wanda ya aje kayan.
Sai dai kuma wani tsohon sanatan da jigo ne da cikin jam'iyyar PDP ya yi wani gargadi.
Idan Buhari ya yi murabus ya sauka, wanda zai hau shi ne mataimakin shi Usman. Kuma Usman a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa, to bai kamata a ce shi Buhari ya sauka ba.
Ko dake dai kuma duk da sukuwar sukar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari masu goyen bayan sun ce suna da abun fadi.
Ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta. Kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abun yana damunsa. Muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya su wannan jirage da ake cewa suka tukano.
Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kudirar gwamna a jihar Kaduna wata magana ya faɗa da za ta iya yiwa sauran ƴan takara raɗaɗi.
A duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba jam'iyyarmu ba, mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati, tunanin kawai suna son zama gwamnati.
Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kididdiga ke cewa kullun dai yana ta ƙara faɗi. Shiri na 61 cikin jerin kekiren manuniyan da ke nuna gaskiya gabagadi. Gabagadin gare-gare garen gargadi kuma ita aka hangi wasu gaggan jam'iyyar APC suna yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari suka ce harkar tsaro fa yanzu ba daɗi. Kamar da yadda tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa akwai bambanci tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma Buharin da akan shi ne da suka dinga zumuɗi.
Shugaban kasa ya zo ya taimaka mana a jihar Niger. Mun yi wannan magana, mun yi koke-koke, mun gaji da kukan.
Amma ya bada umarni ai sojoji su auka ma ƴan ta'addan nan.
Umarnin ina, abin da kake karantawa a jarida kake amfani da shi. Wani umarni Buhari ya bada sojoji aka dauka. Ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane muka bi shi. Yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya, baka iya zuwa ga jirgi, baka iya zuwa ga jirgin sama.
Ku kuka zabi Buhari nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin wanda kuke ma fitan nan hidima, kana nihin kun kasa kenan.
Wallahi mun kasa, gara ma mu hito mu gaya ma ƴan Najeriya su yi hakuri, mun kasa. Ina zuwa in tambaye ka ba tsari, akwai wanda zai fi karfin gwamnati? Wai sun yi karfin gwamnati? Mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya ba ta gaya mana ba. Domin talakan da suka yi kuka suka zaɓi Buhari, ai so ake kashewa, kaji an kashe wani altajiri.
Mai yiwuwa kuma matsin matsar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa kungiyar da tawan arewacin Najeriya ta ce tunda dai ta bayyana akwai matsalar tsaro koda ko an bar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa baɗi, to ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin shugaban kasan ko kasar ta daina tangaɗi. Haka dai mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya ya gaya wa manuniya lokacin da yake nuni akan yadda za a yi Najeriya ta tsallake su raɗi.
Alƙawarin da ya ɗauka ga alama dai ko dai ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan ƙarfin shi ba, don dai kasa-kasan da ake ma 'yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula. Sai sa muka ce yalla bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi, Allah ya baka ladan aikin da kai a je a huta.
Dakta, wasu na ganin tunda aka iya yin haƙurin shekaru 7 me zai hana a ƙarasa kwaya ɗaya?
Yanzu ina ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna, wadda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara, ka je ka gaya musu ka ce ku yi haƙuri. bai saura shi kana daya kai yana ganin zasu karbe kullun fa ake kashe ɗan Najeriya tura ta kai bango
kamar da kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha
to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka jiyayi yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta are ba wanda yaji bakin mu akan wani abu gudunmuwa ce zamu ba babu kuma gudunmuwar da zaka ba mutum wanda kake ganin ka kora mishi kaya zai maka banna shi zai maka kanshi banna kace wanda eh aji kayan nan
sai dai kuma sanata Shehu Sanin da su akai tallan baharin a baya kuma yanzu jigo ne cikin jam'iyyar PDP ya ce ya kamata in ana maganar aje mukamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a gane za a yi wani gangancin bude kofar magudi
a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari yayi murabus ya sauka wanda zai hau shine mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata a ce shi Buhari ya sauka ba a na uku kuma shine bisa ga alƙawura da shi shugaban kasa Buhari yayi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce aida an bari ya gama mulkin sa da ya gama saboda haka a gani na abin da yafi daidai a bari ya gama mulkin sa ya hada zabe ya mika ma wanda ya ci zabe
wasu dauka suke kamar ko goyen bayan shi kace yanzu da aka ji dan an san da kana cewa gwamnatin ta gaza
wani da gaske ta gaza amma gaza wanda tai har aka bari aka kawo wannan lokaci saboda haka irin gani na ba magana ne na goyen baya magana ne na cewa tunda an kawo wannan lokaci ana buƙatan wani sabon shugaban kasa ya hau a bari ƴan Najeriya su zabi wanda suke so a su dora shi kan shugaban kasa amma babu wani dan takara za mai adalci idan su ban da haka
duk da dudumar dundun dukan durkusar da tsarin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na tsarkake tsamin tsaro wasu ƴaƴan jam'iyyar APC sun ce ya kamata a gane cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dade yana kashe ma don kuɗi har ma dan majalisar tarayyar Najeriya Honorable Hafiz Kawu daga jihar Kano Dabo na kawo uzurin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari fa yana matukar kokari wajen kwakule jijiyar matsalar tsaron domin shi ma abin na yi mai radadi
ba taba ba tarihin wannan kasa a samu gwamnati da ta ware magudan kuɗi a fannin tsaro irin wannan gwamnati ni ina majalisa na san kasafin kuɗin da nake fannin tsaro kuma ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abin yana damun sa shi sa mataimakin sa yake so in Allah ya kawo shi ya zo ya dora ya fara fadadawa domin ganin cewa an magance tsaro muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya su wannan jiragida ke cewa Super Tucano wanda sai da suka dauki wurin shekara 4 daga Amurka kafin su zo kuma yawancin wannan tsaro din nan kayan aikin da ake amfani su kan dauki lokuta kafin a gama kera su kafin ma a yadda a siyar maka ba kowace kasa ake yadda ana shirya irin wannan kayayyakin aiki ba
a yanzu da muke cikin wannan fage na siyasa me yasa a shi mataimakin shugaban kasa yayi ja lokaci mai tsawo
to kamar yadda kika sani shi ne mataimakin shugaban kasa yana da aiki da shugaban kasa ya bashi dole ya dauki lokaci tunda sai yayi tuntuba kuma sai ya nemi sahalewa shi kansa ne gidan nan nasa
a daidai lokacin da adadin masu neman auren kujerar gwamnatin jihar Kaduna ya aure goman da ake ganin wasu dai sun fiye su gurgudi tsohon gwamnan jihar Kaduna Dallatin Zazzau Alhaji Mukutar Ramalan yana da shi kadai ne yayin gwamna cikin ƴan takarar gwamnan ya ce idan an zo zaben ya kamata al'ummar da za su zabe su shimfida wani sharadi
tsakani da Allah a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba jam'iyyarmu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai ina son in zama gwamnati to in ko muka tafi a haka aka samu irin waɗannan wanda ba su san komai ba ko wasu na tigana musu cewa ai mu mun sani za mu nuna muku ai in kai ka zama na taimakawa ne dan jagoranka na da ido sai inda ya jaka amma idan kai ne mai idan ko da kana da makafi a bayanka to kai zaka nuna musu yadda za yi to mu muna son ya zama ne cewa an samu waɗanda suke da experience suke da exposure wanda ya zauna a wuri ya fi wanda bai zauna ba wanda ya san yadda abu yake ya fi wanda bai sani ba sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage na san harkan kuɗin jihar Kaduna sosai na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta kuma na zauna a gwamnatin nan na san yadda muka iya biyan basussukan da ke kanmu to kuma muna hangen rikicin da ke gaba ya fi wanda mu muka bari a shi ko ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gwargwado kuma za mu gyara abin da muka kuskure kuma za mu inganta abin da muka daidai
daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kalle ka kurdi kurdi sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa har yanzu fawo adin da aka cebe musu yana nan zai kare a baki domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 409 ne su tattara inasu dan karawa gaba saboda mafi akasarin su wa'adi ya riga ya kare kuma babu maganar kari duk ko da yadda kujerun kan yi musu dadi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro mu yau da kaji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki aiki Mustapha Nasir Batalin jihar Neja da Shamsiya Ibrahim Hamza babban birnin tarayya Abuja sai Madina Daudan da kan yi daudalar Dauda muryar da muke amfani da su wani lokacin ma hashirin na manuniya kan yi tumbudi sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.